This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an sha ruwa lafiya ga masu azumi. Yanzu ma Hauwa Sharif ce tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki muke farin ciki da ta kasancewa da ku a cikin shirinmu na daren yau Litinin 11 ga watan Maris shekarar 2024. A babban rahoton nan za a ji cewa al'ummar jihar Diffa ta jamhuriyar Nijar na ci gaba da kokawa kan yadda azumin wannan shekarar ya riske su a cikin wani yanayi na tsadar rayuwa. Sakamakon hauhawar farashin kayan masarufi da ke yin tashin goron zabi a cikin kasuwannin jihar.
Ga ya bado kai, amma kuma komai gaskiya ya tsananta. Sai dai Allah ya kawo mana sauki.
To Allahumma amin. Kamar kowanne daren Litinin, muna tafe da shirin 'yan ƙasa da hukuma tare da Mahmud Ibrahim Kwari. Muna kuma tafe da labarin wasanni tare da Murtala Faruk Sanina. To amma fa duk sai bayan Mahmud Lalo ya karanta mana labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Dakarun Rasha a yau Litinin sun ce sun daƙile wasu hare-haren jirage mara matuƙa da Ukraine ta harba a yankunansu. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ƙara da cewa makaransu sun kakkaɓo jirage mara matuƙa guda huɗu a yankin da ake kira Bryansk, sannan sun daƙile wasu biyu a yankin Oryol haɗe da wani yanki da ake kira Belgorod. Ma'aikatar tsaron Ukraine ta fitar da wani sakon gargaɗi na hare-haren da Rasha ke shirin kaiwa a yau Litinin a yankunan Ukraine da dama. A kaikaice, shugaban Ukraine ɗin Vladimir Zelensky ya soki kiran da Papa Roma Francis ya yi, inda ya ce ya kamata Ukraine ta samu ƙwarin gwiwa tattaunawa da Rasha shekaru biyu bayan mamayar da Rasha ta yi mata. Sakatar harkokin wajen Amurka Antony Blinken na ziyara a Jamaica a yau Litinin, inda zai haɗu da shugabannin ƙasashen yankin Caribbea don ganin an samar da maslaha kan rikicin Haiti da kuma buƙatar ganin an samar da kayayyakin agaji ga jama'a. Ƙungiyar ƙasashen yankin Caribbea da ake kira CARICOM a taƙaice ta ce tattaunawar za ta fi mai da hankali ne kan yadda za a samar da daidaito a fannin tsaron ƙasar ta Haiti da kuma buƙatu na agaji da mutanen ƙasar ke buƙata. Ƙungiyar ta jima tana ganawa da masu ruwa da tsaki a Haiti, ciki har da Prime Minister Ariel Henry, don ganin an samu bakin zaren rikicin.
We are not calling on him or pushing for him to resign, but we are urging him.
Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Matthew Miller kenan yake cewa ba wai muna kira ga Prime Minister ya yi muramus ba ne. Muna so ne a gaggauta samar da matakan da za a kafa gwamnatin da za ta tafi da kowa da kowa. A ranar Lahadi, dakarun Amurka suka kwashe wasu daga cikin ma'aikatan ofishin jakadancinsu a ƙasar ta Haiti, tare da tura ƙarin dakaru don samar da cikakken tsaro a ofishin. Tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya jaddada matsayarsa da ke cewa dandalin sada zumunta na TikTok da ya yi fice wajen watsa hotunan bidiyo na barazana ga tsaron ƙasa. Sai dai ya soki matakin haramta amfani da manhajar, yana mai cewa yin hakan zai taimaka wa sauran abokan gugayyar hamayyar, wato kamfanin na Facebook wanda har yanzu Trump yake suka tun bayan da ya fadi a zaben 2020. Trump ya faɗa wa shirin CNB na Squawkbox cewa idan aka haramta TikTok, hakan zai ƙara wa dandalin Facebook ƙarfi wanda ya kwatanta a matsayin maƙiyin jama'a. Kalaman na Trump na zuwa ne yayin da Majalisar Dokokin Amurka ke nazari kan wani ƙuduri da ke duba yiwuwar haramta TikTok da makamantansa daga rumbun sauke manhajoji na Apple da Google da kuma sauran kafofin yanar gizon Amurka. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Koriya ta Kudu ta fara tura sojojin da suka kware a fannin aikin lafiya zuwa asibitocin ƙasar a yau Litinin, a wani mataki na maye gurbin ma'aikatan lafiya da ke yajin aiki. Likitoci masu neman sanin makamar aiki 12,000 ne suka ƙaurace wa asibitoci 100 don nuna fushinsu kan wani shiri da hukumomin ƙasar ke shirin aiwatarwa, wanda ya kunshi faɗaɗa gurbin ɗaukan sabbin ɗalibai da ke neman ƙwarewa a fannin kiwon lafiya. Aƙalla likitoci masu tiyata 20 haɗe da sauran ma'aikatan lafiya 138 aka tsara za a tura su asibitoci 20 cikin tsawon makonni 4 a cewar ma'aikatar lafiyar ƙasar. Sai dai adadin sojojin likitocin da aka kira don taimakawa kaɗan ne daga cikin likitocin soji 2,400 da ke ƙasar a cewar ma'aikatar tsaron Koriya ta Kudu. Daraktan fim a Ukraine, Mislav Shanov, ya samu kambun farko da kasar ta lashe a bikin Oscars da ake karrama su ruwa da tsaki a fagen shirya fina-finai. A ranar Lahadi, Shanov ya lashe kambun da fim dinsa mai dogon zango da ake kira 20 Days in Mariupol. Fim din da ya yi duba kan yadda Rasha ta mamaye birnin Mariupol mai tashar jirage. Yayin jawabinsa na karɓar karramawar da aka masa, Shanov ya ce ya gwammace bai lashe wannan kambu ba kuma a ce ba a yaƙi a ƙasarsa. Shanov ɗan jarida ne da ke aiki da kamfanin dillancin labarai na AP. Ya kuma ɗauki fim ɗin ne cikin kwanakin farko da Rasha ta mamaye Ukraine a shekarar 2022, mamayar da ta rutsa da shi da abokan aikinsa a birnin na Mariupol.
Mahmud Lalu aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu sai jihar Difa ta Jamhuriyar Nijar, inda al'umma jihar ke ci gaba da kokawa kan yadda azumin wannan shekarar ya riske su a cikin wani mawuyacin yanayi na tsadar rayuwa sakamakon hauhawar farashin kayan masarufi da ke tashin goren zabi a cikin kasuwannin jihar. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Harusula Rashidu na dauke da cikakken rahoto.
A yanzu haka Jamhuriyar Nijar ta bi sahun sauran kasashen musulmi na duniya ta hanyar shiga azumin watan Ramadana da al'ummar musulmi ke gabatarwa duk shekara, yayin da a yau Litinin ne al'ummar musulmi na duniya ke shiga ranar farko ga watan azumin Ramadana. To sai dai a halin yanzu al'ummar jihar ta Difa da ke makwabtaka da tarayyar Najeriya na ci gaba da kokawa la'akari da yadda suke ganin azumin wannan shekara ya gaske su a cikin wani yanayi na tsadar rayuwa sakamakon hauhawar kayan masarufi, suna masu cewa
bukar Muhammad watan Ramadan da ya gaya bado kai ma kuma komai gaskiya ya tsananta, sai dai Allah ya kawo mana sauki. Muna tsammani kamun komai zai sauki kuma muna gabin kamun komai yana ƙara tsananta. Abinda ka sai yau gobe in ka je sai ci ce ma ya ƙara kuɗi. Ni kam gaskiya bana ba abin da na tanada, sai dai kawai in an samu dai nan gaba sai ci sabilillah.
Amni mai saje a ga watar azumi na watar albarka ne, Allah ya kawo alheri. Ba abun mun saya, muna cikin wahala, ba kuɗi, ba abinci. Shinkafa ce dai 2500 ya za mu saya. Mun sai komai baka
Malam Madubukar, gaskiya azumin nan bana muna gani kamar akwai wahala, dan kuwa wani yanzu kaga yana da hanya da zai samu ya saya abincinsa, amma irin masu karamin karfi wannan duk suna cikin wahala.
A nasu bangaren shugabannin yan kasuwa a nan Difa sun bayyana cewa a halin yanzu sun yi odar kayayyaki da dama da al'umma suka fi yawan amfani da su a lokacin watan azumin Ramadana. Sai dai da tsananin farashin kayayyakin, gwamnatin kasar ta Nijar na kokarin neman mafita kan halin da al'ummar kasar ke ciki. Ai Sami Malambe shine shugaban yan kasuwar da'irar birnin Difa, ya yi karin bayani a zantawar su da muryar Amurka.
A fannin mu yan kasuwa, tabarakallah, yan kasuwa mu sun yi kokari bakin kokarin su. Muna da kayayyaki sai su a yanzu dai ban mu ta kaya kaza ban mu da shi a Difa, alhamdulillah mun yi tanadi. Misali kaman su fulawa, sukari, mai, sannan kaman madara, su spaghetti, maka, couscous, wannan duk abubuwan da ana amfani da shi lokacin azumi kaman mai, duka insha Allah muna da su. Al'umma zan ce masa su yi hakuri. Kaya sada ya zama na duniya ne ga baki daya, ke mun ba laifin mu bane insha Allah, yanda gwamnatin mu ya dauka mataki a nazarin da muka yi nan gaba kaya sau fa zai yi.
Shin ko menene hadasa wannan radin tsadar rayuwar da al'ummar kasar ta Nijar ke fama da ita da ma'aikatan hanyoyin da ya kamata a sauta al'umma musamman ma a watan azumin Ramadana? Abdurrahman Kiyari wani mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullun a jihar ta Difa, yayi karin bayani yana mai cewa
wannan yin mulki da aka yi da shi kamun wajen su al'amura wanda suka shigo cikin tsadar rayuwa saboda takunkumi da aka sa ma kasar Nijar. Lalle da su ɗan kasuwa su ne suke da abubuwan saidawa, to a cikin tafiyar da ake yi gaskiya fi su dai lahi ya kamata ɗan kasuwa shi ya tausayin talaka an ce an doke wannan takunkumi, amma wannan takunkumi har yanzu akwai shi. Wannan wata mai tsarki da zai gabata watan tausayi ne, kuma wata ne wanda ya kamata mutane su yi tausayin al'umma.
Daga bisani dai da zagayewar watan azumin Ramadana, kungiyoyi da dama ne a jihar ta Difa ke tallafa al'ummar jihar da ma waɗanda suka yi bukata, musamman ma 'yan gudun hijira wanda har-haren kungiyar Boko Haram ya sa suka bar musulunan su don neman mafaka a nan jihar Difa. Sai dai azumin wannan shekarar lamarin ya bambanta sakamakon takunkumin bayan juyin mulkin da Jamhuriyar Nijar ta fuskanta daga kungiyar ECOWAS, da hakan ya janyo kuma baya wajen ayyukan da kungiyoyin ba da agaji ke yi a jihar ta Difa. Harusula Rashidu, muryar Amurka daga Difa a Jamhuriyar Nijar.
An gaida Harus Rashidu da wannan rahoto. Masu sauraro kada dai a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a gudusa da aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a saurari shirinmu na gaba.
Dan kasa da hukuma.
Ka ja haƙe cikin kada zalunci, mai za ka faɗa a cikin ƴanci. Mai wannan hali yau shi ne, komai ya faɗa mana ƙarya ne, don mun san logar zambo ne.
Masu rarrai assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ƴan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Mai da Musa ne wari dan su ainihin mutanen ƙasar suna samun tallafi amma mu sun mai da mu wafsa ne wari ba ruwan su da
mu sana'an mu kiwon shanu awakai da kaji kuma ta neman tallafi wurin gwamnati karamar hukuma wannan state duk mai ta nema mai ta har takardu iri-iri wanda aka sa muka ta cika fomfom kuma Allah bai sa har yanzu ya kai gare mu. Abokan zaman mu yaraba aka
mai taini local government abin da kamar office na manoma amma dai gaban zadi ba mu samu komai ba. Kullum muka zo cewa muka ce muna suka yi saura kadan za a baku amma muka gaji muka bazuwa.
Manoma ƴan arewa mazauna yankin kudu maso yammacin Najeriya kenan suke kokawa kan rashin cin gajiya tsare-tsare da shirye-shiryen tallafawa manoma da gwamnatocin yankin a matakan kananan hukumomi da jihohi kan bayar a duk shekara. Alaka ce
harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana shukura ya bido haƙƙinsa ya tattara kodi koke nasa samura.
Madalla masarare barkanmu da shan ruwa kuma barkanmu da shiga cikin wannan wata na Ramadana mai alfarma da fatan Allah ya karbu ibadunmu baki daya amin. Masarare masana sun dade suna fashin baki dangane da gagarumin rawa da manoma da makiyaya ke bayarwa ga ci gaban al'umma musamman ta bazkar samar da abinci da kuma bunƙasar tattalin arziki. Najeriya na cikin kasashen da suka dogara da wannan fanni na noma da kiwo ɗaruruwan shekaru da suka gabata cin ma gabanin kasar ta samu albarkacin mai. Al'ummar yankin arewacin Najeriya su ne kan gaba a wannan bangare wanda shine ginshikin arzikin da kasar ta ginu a kansa. Ko da yake gwamnatin kasar ta Najeriya a lokuta daban-daban kuma a matakai daban-daban ta sha kullo da tsare-tsaren bunƙasa harkokin noma da kiwo ta hanyar tallafawa manoma da makiyaya da kayayyakin aiki a wasu lokutan ma har ma da kudaden sarrafa ayyukan nasu. Amma manoma ƴan arewa da ke gudanar da ayyukansu na noma a yankin kudu maso yammacin kasar wato yankin jihohin nan na Yarabawa na korafin cewa hukumomi a can na mayar da su saniyar ware duk da irin gagarumar gudunmawar da suke bayarwa wajen samar da abinci ga mutane da kuma kudaden shiga ga gwamnatocin yankin. Abokin aiki Hassan Umaru Tambuwal ya zanta da waɗannan manoma kuma ga rahoton da ya hada mana.
Ya arewar suna noma masara, rogo, shinkafa, doya, gyada da dai sauransu. Sai dai manoma ƴan arewacin Najeriya da ni tattauna da su sun yi korafin cewa babban kalubalen da suke fama da shi shine ba su samun taimako ko tallafi daga gwamnati don bunƙasa harkar noman su kamar yadda takwarorin su Yarbawa ke samu.
Muhammadu Dantane sarkin Hausa Uli Dundu. Manoma ne jama'a, suna noman masara, rogo, shinkafa da gyada, doya duk suna sai kokari mu samu tallafi ga gwamnatin nan tamu ta karamin hukuma local government din Lamaliya dan ne muke kokari mu samu mu yi kokari amma ba mu samu ba.
Kamar da me kuke nema ga wannan gwamnati?
Kamar su taimaka mana da kuɗi taki shine muke neman su tallafa mana da shi da motocin noma sarrafto.
Kun taɓa rubuta musu?
Eh mun taɓa rubuta har mun je can local government din sun ka kaya mu na gobe jibi ba mu samu ba. Mun yanzu a babu iyaka da mun ka gaji ne mun ka dina.
Kun taɓa zauna da shi shugaban karamin hukuma ko
kuka yi magana game da bukatunku?
Mun taba zauna da su, mun ka tattauna, sun kace za su kawo mana tallafi, amma kuma shiru ba mu samu komai ba, mun kakura mun ka dina zuwa.
To yanzu wannan mataki kuka doka kenan tunda ba ku samu tallafi daga gwamnati ba?
To yanzu muna neman dai gwamnati dai a taimaka mana a san da mu, don kaga mu an san mai da mu saniyar wari, dan su ainihin mutanen kasan suna samun tallafi, amma mu sun mai da mu saniyar wari ba ruwan su da mu.
Kana nuhin yarba manoma?
Mai ba manoma suna taimaka musu don muna ganin abubuwan da suke ba su, amma mu sun mai da mu gefe.
Sunana Muhammad Suleiman, wazirin garin Onidundu, karamar hukuma a Kenyele. Mu sana'ar mu kiwon shanu, awakai da kaji, ko mu ta neman tallafi wurin gwamnati, karamar hukuma wannan state, duk mu ta nema mu ta har takardu iri iri wanda aka sa muka ta cika fomfom, kuma Allah bai sa har yanzu ya kai gare mu. Abokan zaman mu yarba aka ba su, sai su zo su ce mana gashi an ba su, mu fa sai mu ce mu ta zuwa an hana mana, ba ba mu ba. Taimakon da gwamnati ya kamata ta taimaka mana, mu ma mu yi kiwo mu yi noma, tunda dai da noman da kiwon shine ake dan samu ana ta abin nan dan harkokin rayuwa.
Ka dade kana kiwo a nan jihar Oyo?
Gaskiya na dade ina kiwo, dan na kai shekara 19 ko 20 ina kiwon shanu, ina kiwon awakai, ina da tumakai da kaji, duka ina kiwo.
Ta kaman mai me kuka nema ga gwamnatin jihar Oyo ko kuma karamar hukuma?
Gwamnatin jihar Oyo da karamar hukuma don mun nemi tallafi na kuɗi da ake bayarwa a ta babba wasu Yarabawa, amma mu Hausawa ba wanda ya taba bamu, kuma mai ta kai korafin mu ga karamar hukuma da har gwamnati, mun dan rubuta takardu ma an abin nan. To amma ina ganin abin kila bai isa wajen shi ba.
Kun taba tashi ta Kano ta Kano kuka je ofishin shugaban karamar hukuma kuka gaya masa bukatunku?
Kwarai kuwa mun sha zuwa ba ɗaya ba, ba biyu ba, ko muna zuwa mu kai korafin mu, kuma sai kaga sun ce to za a bayar har fom da muka cika suna nan dakunan mu yanzu haka, saboda ba su amfani. Ko kwanan nan ma mun cika wasu fom, amma har yanzu dai shiru.
Sunana Muhammad Mai Akoko, nan wani Dundu a Kenan local government. Ina noma shinkafa, ina noma masara, ina noma haddawa ma, na taba noma kasa ga kuma tayi, gyada ma na taba sa kuma tayi, ina noma rogo. Da wahala muke aikin, ba muna yin shi ba ya da sauki gare mu aikin, amma muna yi saboda ya zama dole. Mu ba mu da kuɗin sayan takin zamani, ba mu da motocin noma, duka waɗannan ba mu da su.
To kun taba nema?
Mun taba nema.
Gawa kun ka nema?
To mun taba nema ga gwamnatin tarayya, ga gwamnatin jiha, ba mu samu ba. Mun taba, an taba kawo mana ainihin wani daga arewa, musamman aka turo mana wani yan power. Yanzu ya dauki statement din mu, ya muka tahi muka gwada mishi gonakin mu, ya auna har kasar gonakin mu ma, musamman an diba. An tahi da ita mun zo mun yi tauni local government, mun yi tauni local government abin da kaman office na manoma, amma dai gaban za da wuri ba mu samu komai ba. Kullum muka zo cewa mun ce mana suka yi saura kadan za a baku, an muka gaji muka bazuwa.
A can baya ka taba noma kamar buhun masara guda nawa?
Buhun masara na taba noma, buhun masara 100, na taba noma buhun shinkafa 100, kuma shi kuma rogo na taba noma ainihin kwariya 10 tun na taba noma.
To yanzu gashi abubuwa sun yi tsada, kama da takin zamani, masu yin aiki, motocin noma da magungunan ma kashe kwari, ta ina zaka bullo mu aiki bana?
To yadda zamu bullo mu aikin nan dai, musamman dai maganin shi kashe kwari da maganin kashe ciyawa, wannan ya zama dole mu neme shi. Amma shi taki, tunda muna tare da ainihin masu shanu, dole mu dinga yi kamar irin yanda ake yi arewa, mu dinga kwaso wannan kashin shanu da na awaki, muna kai ga gonakin muna zuba, don mun dan fara zuzubawa yanzu.
Duka da an so shi ya inganta kasa da karar da wadan sun ta, za su yi sha'awa su ziyar sheta, da kafar su su zo su yi kallanta, komai ba mai iya kushe ta, kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka, koyawan maula ko sadaka, ka sani har yanzu suna sarka.
Sunana Abubakar Sarki.
Maganar noma?
A gaskiya maganar noma, muna nan muna yin noma, amma a cikin wani hali wanda yake babu taimako, sai dai taimakon Allah. Saboda da daman lokaci mun kai kukan mu ga local government, mun je nan secretary ta Akele local government don a taimaka mana, mu Hausawa mazauna nan kudu, akan maganar aikin noma ba a taimakawa ba, sai dai su taimakawa Yarba. Yan uwansu suna ware mu, Yarbawa su nuna mana cewa gashi sun taimaka musu har mu gani mai sha'awa. To amma abinda baka samu ba, dole sai dai mu sa ido. Amma muna roƙon gwamnati yanzu ta samu yanda za a yi mu ma a shigar da mu, saboda muna noman masara, muna noman shinkafa, muna noma dawa, duk suna yi anan har da gida ma. Mun kai kukan mu, sun ba mu form min cike, mayar musu, mun sa ran za su zo su neme mu su taimaka mana, har yanzu ba wani labari.
Kuna da kungiyar manoma?
Muna da kungiyar manoma mai karfi kuwa, saboda babu irin abinda ake noma ba ma noma.
ba a nan kasar.
Gwamnati ta san da zaman wannan kungiya ta?
A dole mu ce gwamnati ta san da zaman wannan kungiya saboda yawancin lokaci suna zuwa su yaudare mu su ba mu form mu cika sun san mu sun san sunayen mu kuma babu wani taimako.
Haka ma wasu ɗan arewa da ni tattauna da su a jahohin Ogun, Ondo, Osun, Ekiti har da manoman kayayyakin lambu a jihar Legas dukkan su sun ce kanwar duk jace domin suna fama da rashin tallafi ko taimako daga gwamnatocin yankin. Na tuntubi sakataren watsa labarai na gwamnatin jihar Oyo Suleiman Olariwaju yace gwamnatin jihar Oyo tana tallafawa mazauna jihar Oyo ba tare da nuna wani bambanci ba, sai dai da nunomi ya min magana domin in dauki muryarsa sai ya ki dokar waya.
Insha Allah ya kyauta ma saurare karshen shirin yan kasa da hukuma na yau kenan, sai makon gobe dan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Hassan Umaru Tambuwal, Mahmud Ibrahim Kwali daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Lallai ne zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka, ka fitar da kuɗi kuma mai tsoka, mun kudai dan aikin talaka kan kai wannan ba mai kinka.
To madalla yanzu kuma lokaci ne na labarin wasanni.
Tsohon mai horar da ƴan wasan kasar Kamaru Antonio Conceição ya shiga takarar neman aikin horar da ƴan wasan Super Eagles na Najeriya. Hukumar kwallon kafa ta Najeriya NFL ta tallata aikin na horar da ƴan wasan kasar domin mai gurbin Jose Fosero wanda ya bar aikin bayan kammala gasar cin kofin nahiyar Afirka ta bana a kasar Ivory Coast. Conceição zai fafata neman aikin ne tare da tsohon dan wasan Najeriya Emmanuel Amuneke wanda tuni shi ma ya cike takardun neman aikin. Conceição dan kasar Portugal mai shekaru 62 a duniya wanda shi ma kamar Amuneke tsohon dan wasa ne ya soma aikin horar da ƴan wasa ne a shekara ta 1999. Da shekara ta 2019 ya soma aikin horar da ƴan wasan kasar ta Kamaru. Ya raba gari da kasar Kamaru a shekara ta 2021 kuma tun a lokacin yake zaune ba aiki. Duk da yake wasu majoyi na cewa yana kuma zauracin komawa aikin na Kamaru tun bayan da kasar ta raba gari da Robert Song bayan ta yi wa Giroud a matakin 16 na gasar cin kofin nahiyar Afirka. Takarar kofin gasar Premier ta Ingila na kara zafafa a kakar wasanni ta bana. Biyo bayan karon battar karfe tsakanin Liverpool da zakarun gasar Manchester City wanda ya karkare a kunnen doki da ci 1-1 a jiya Lahadi. Yanzu haka dai maki ɗaya ne tun ya bambance kungiyoyin uku da ke takarar lashe gasar a tebur, inda Arsenal da Liverpool ke da maki 64 kowace su, amma Arsenal ce ke sama bisa yawan zura kwallaye. Yayin da Manchester City take da maki 63 a matakin ta uku a teburin gasar. Wannan na zuwa ne yayin da ya rage wasanni 10 na gasar, kuma wannan ne karon farko tun shekara ta 2014 da aka sami maki daya ya bambance kungiyoyi uku na sama bayan fafata wasanni 28 na gasar. Lamarin da ya sa manazarta ke ganin har yanzu ba a san maciito ba sai ne a takari. Kungiyoyin uku na sama daya duk za su tafi hutun gasar Premier na tsawon makonni uku domin fafata wasannin kwata final na gasar FA Cup da kuma na kasashe. Sai dai kuma hankali ya karkata kan wasan da Manchester City din za ta karbi bakuncin Arsenal idan an dawo hutun a ranar 31 ga watan Maris, a daidai lokacin da ita kuwa Liverpool za ta buga ne da Brighton. Fajin wasan dambe kuma Francis Ngannou ya ce bai da kudirin aje dambe bayan dan karen kashin da ya sha a gwagzawar ajin masu nauyi da ya yi da Anthony Joshua a kasar Saudi Arabia. An dakatar da dambin a zagaye na biyu inda aka ayyana nasara ga Joshua dan kasar Burtaniya a dambin na falon daya da suka ya sha kashi a wasanni biyu na dambe. To amma kuma ya yi watsi da hasashen da ake yi na cewa zai bar dambe a wannan matakin. To ƙarshen labarin wasannin kenan, mu kasance lafiya.
Madalla masu sauraron mu yanzu kuma ga karatu daga bakin yara albarkacin wannan wata na Ramadan.
Assalamu alaikum, sunana Usman Khalifa daga Sharatu Zulu Salam Akka da karanta suratul Rahman. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ar-Rahman, Allama al-Quran, Khalaqa al-Insan, Allama al-Bayan, As-Shamsu wal-Qamaru bi-Huzzan, Wan-Najmu wa-Shajaru yasjudan, Was-Samaa'a rafa'aha wa wada'a al-Mizan, Alla tataghaw fil-Mizan, Wa aqimu al-wazna bil-Qisti wa la tu'siru al-Mizan, Wal-Arda wada'aha lin-Anam, Fiha fakihatun wa an-Nakhlu zaatul akmam, Wal-Abu zil-Asfi war-Rayhan, Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazzibun. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشركين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يتكيا بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولهم جوار منشآت في البالك الأعلى فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان وابقى ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله ما في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سرق الله العظيم
تعالى يسكى دع الكريم أسرك في متجبغة ونم
Masu sauraro muna farin cikin sanar da ku cewa yanzu shirin duniyar Amurka dake kawo muku al'amuran dake faruwa a sassan kasar ya koma shafukan mu na sada zumunta maimakon ta kafar radio da kuka saba saurare wato a shafukan Facebook da Instagram da ma YouTube na sashen Hausa na muryar Amurka inda zamu rika wallafa muku shi a kowace ranar Juma'a kamar yadda muka saba gabatar muku sai ku rika bibiyan mu a waɗannan shafuka domin jin halin da kasar ta Amurka ke ciki
Duniyar Amurka.
Duniyar Amurka.
Duniyar Amurka.
Tare da ni Mahmud Lalo.
To madalla masu sauraro da yake Mahmud Lalo bai nisa ba ga shi da takaitattun labarai.
To hawa daga ranar shayi litinin sun ce sun dakile wasu hararan jirage mara matuka da Ukraine ta harba a yankunan su ma'aikatar tsaron Russia ta kara da cewa makaran su sun kakkabo jirage mara matuka guda hudu a yankin da ake kira Bryansk sannan sun dakile wasu biyu a yankin Oryol hada da wani yanki da ake kira Belgorod ma'aikatar tsaron Ukraine ta fitar da wani sakon gargadi na hararan da Russia ke shirin kaiwa a yau litinin a yankunan Ukraine da dama Akai kai ce shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya soki kiran da Papa Francis yayi inda yace ya kamata Ukraine ta samu ƙwarin gwiwa tattaunawa da Russia shekaru biyu bayan mamayar da Russia ta yi mata. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken na ziyara a Jamaica yau Litinin inda zai haɗu da shugabannin kasashen yankin Caribbean don ganin an samar da maslaha kan rikicin Haiti da kuma buƙatar ganin an samar da kayayyakin agaji ga jama'a. Kungiyar kasashen yankin Caribbean da ake kira CARICOM a takeice ta ce tattaunawar da za a yi za ta fi mai da hankali ne kan yadda za a samar da daidaito a fannin tsaron kasar ta Haiti da kuma buƙatu na agaji da mutanen kasar ke nema. Kungiyar ta jima tana ganawa da masu ruwa da tsaki a kasar ciki har da Prime Minister Ariel Henry don ganin an samu bakin zaren wannan rikici. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Matthew Miller ya ce ba wai suna so shi Prime Minister ya yi murabus ba ne. Suna so ne a gaggauta samar da matakan da za a kafa gwamnatin da za ta tafi da kowa da kowa. A ranar Lahadi dakarun Amurka suka kwashe wasu daga cikin ma'aikatan ofishin jakadancinsu a ƙasar Haiti tare da tura ƙarin dakaru na samar da cikakken tsaro a ofishin. Tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya jaddada matsayinsa da ke cewa dandalin sada zumunta na TikTok da ya yi fice wajen watsa hotunan bidiyo na barazana ga tsaron ƙasa. Sai ya soki matakin haramta amfani da manhajar yana mai cewa in hakan zai taimakawa sauran abokan gogayyar kamfanin kamar Facebook wanda har yanzu Trump yake suka tun bayan da ya fadi a zaben 2020. Trump ya fada wa shirin CNB na Squawkbox cewa idan aka haramta TikTok hakan zai karawa dandalin Facebook karfi wanda ya kwatanta a matsayin makin jama'a. Korea ta Kudu ta fara tura sojojinta zuwa wasu asibitoci don kula da marasa lafiya sanadiyar yajin aiki da ma'aikatan lafiya ke yi a kasar.
ta masu aro baki ɗaya kuma da haka muka kaga ƙarshen shirin namu na wannan lokaci kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryen mu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauki da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya tana gabatar da shirin ya karanto labaran duniya. Sai Julie wato sai Fiona Nanduru da ta bada umarni da injiniyan mu na yanzu Mr. Colonial. A washe muku fatan alheri daga nan Washington DC, mu kwana lafiya sai da safanku.